Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
An cimma matsaya tsakanin gwamnatin tarayya da gamayyar kungiyoyin kwadago akan batun mafi karancin albashi ga ma'aikata. Majalisar wakilai ta kalubalanci gwamnatin tarayya akan kudin da aka ware wa aikin wutar lantarkin Mambila cikin kunshin kasafin kudin badi. Dattawan karamar hukumar Birni sun ce da sake akan sunan Muntari Ishaq da gwamnan Kano yake kokarin nadawa a matsayin kwamishina. Majalisar dokokin jihar Kogi ta tsige mataimakin gwamnan jihar Simon Achuba bisa zargin sa da wasu manyan laifuka. Waɗannan da ma wasu suna nan a cikin shirin na kowanne gauta na wannan lokaci. Masu sauraro assalamu alaikum, Adamu Suleiman Muhammad ke muku sallama a cikin shirin na kowanne gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'adar demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Bayan tsawon lokaci da aka dauka da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin tarayya da yan kwadago a daren jiya dai gwamnatin tarayyar ta ce ta cimma matsaya da gamayyar kungiyoyin kwadagon akan mafi karancin albashi na naira 30,000 kamar yadda karamin ministan kwadago Festus Kiamo ya bayyana. Tattaunawar da aka kwashe tsakanin shugabannin kungiyoyin kwadagon da wakilan gwamnatin tarayya ya shafi wasu tsare-tsare guda 12 ga ma'aikatan. A cikin dai yarjejeniyar da aka cimma cewar ma'aikatan da ke mataki na 7 zuwa na 12 za su samu ƙarin albashi tsakanin kashi na 14 zuwa kashi na 23 cikin 100, yayin da waɗanda ke biyan su albashi na musamman da ake kira da Cohens za su sami ƙarin albashi na kashi 23.3 zuwa kashi 10.5 cikin 100 na mataki guda. Idan dai mai sauraro bai manta ba, a makon da ya gabata kungiyar kwadagon ka bayyana aniyar su na tsanduma yajin aiki a ranar 16 ga watan nan. To sai dai duk da wannan matsaya da aka cimma tsakanin gwamnatin da kungiyoyin kwadago, a gefe guda akwai masu fashin baki akan al'amuran yau da kullun, irin su Comrade Usman A. Aliyu da yake cewa batun karin albashin kawai dai an yi irin abin nan da ake cewa kashin dankali wanda na sama yake danne na ƙasa, domin a tsarin ba kalli lamarin na ƙasa ba.
Yanzu an ce karamin ma'aikaci zai dau 30 kwata-kwata 12,000 ya samu kari, amma yanzu idan ka zo ka dauki waɗanda suka aka yi wa kari kamar wanda zai daukan maka naira 400 ko naira 200, ai kaga karin sa yana da yawa. Yanzu ka dau wanda zai dau 400 misali da yake grade level can wajen kotun misali zuwa a wajen 17 din nan, ai kaga karin sa ma shi 64,000 aka kara mai a wata ɗaya. To in ka tattara karin wancan ma gabaki ɗaya na shekara mai 12,000, in ka lissafa shi wata 12 144 zai baka, ka gani kwata-kwata ma na wata biyu nashi zai kama na ainihin manya.
Na fahimce ka shi tsarin rabon kuɗin yake ga matsayin muna aikin da kowa yake yi, akwai gyara kenan?
Gaskiya har yanzu ba ta yi daidai ba, saboda har yanzu wannan karamin ma'aikaci ba wani ƙari aka yi masa da ya takara ya
kare. Wannan bai shafi dokar da aka yi ta ita kanta wannan dokar mafi karancin albashi din ba, wanda kuma alhaki ne wata kila majalisa?
Ito, su majalisa sun riga sun yi nasu a matsayinsu na minimum wage sun ba da doka a kansu. Shi kuma maganar consequential adjustment kaga ɓangaren zartarwa ne suka daidaita da su da wayannan ƙungiyoyin kwadago, kuma ƙungiyoyin kwadago sun takure su saboda suna so su tafi yajin aiki, su kuma suka haƙura. Su kuma majalisa abin da za su yi kawai ɗaya ne, wannan kuɗi da aka ware a cikin kasafin kuɗi na wannan ƙarin albashi biliyan 160 tunda an yi wannan ƙarin, kaga su sake ɗaukowa da cikin capital budget su sake ƙara, wanda kaga in ka tattara
babu dama da za a ci za a jan kirawo dokar a yi mata gyara kenan.
Ito, za su iya kirawo ta su mata gyara, amma kuma ai yanzun ba zai yiwu ba, saboda su waɗannan ɗin ƴan leba ɗin ba za su yarda ba. Saboda haka za a yi ta tafiya, sai dai yanzu a kuma zuwa capital expenditure ɗin wanda aka ware, wanda za a yi wa talaka aiki a shi za a ƙara ƙaruwa a sake ƙara su waɗannan ƴan ƙungiyoyin kwadago.
Amma daga cikin abubuwan da suka shafi ma shi kansa kasafin kuɗin nan, ana ganin fa an antaya kuɗaɗe ne kan abubuwan da suka shafi gudanarwa maimakon ayyukan da za a yi wa talakawa a ƙasa. Kana maganan kuma yanzu za a ƙara ɗaukowa ne idan har wannan al'amari na minimum wage ya shafi wancan tsari na ta fuskar kuɗin da kowa za a ƙara mashi a matsayin ma'aikaci. Baka jin ya shafi rayuwar da talaka zai tsinci kansa a nan gaba?
Eh, sosai ya shafi rayuwar talaka ma guri biyu, saboda kaga na farko dai tunda capital ake yi aikin da talaka zai gani ya taɓa, kaga duk an kwashe an kuma kara ma'aikata kuma ma'aikatan ba kananan aka kara ba wayannan dai manyan su suka fi amfana
ya gwada majalisa ba ta yin wani abu dan talaka kenan kawai wata kil yan jari huji ake karawa karfi
ito wannan abun ai ba za ka sa laifin majalisa ita kadai ba saboda asalin su su yan kwadagon ne dan amma tun karin albashin Najeriya akan haka suke dora shi sai a fake da talaka sai a kara ka haka mai ya zama kashin dankali kenan sannan kuma abu na biyu in ka lura shi kansa wannan karin albashin still dai maimakon ka ce an kara me ake cewa income distribution ta harkar tattalin arziki an kara nisasa karamin ma'aikaci da ma'aikaci na sama kenan kaga dai tana kasa dai tana dabo ba a samu dai
don haka dai ina mafita a wannan bangare
ito mu fita shine su kungiyoyin kwadagon nan fa su daina kallon wannan karin kuɗi shine sai ya taba ma maganar farashin kaya saboda duk kamfanoni sai sun saka wannan na gaya maka to idan kuma an ce mafita su ya kamata su sabu cewa akwai ki kayayyaki basic na rayuwa essential commodities yanzu in baka misali ai mai regulation din price dinsa gwamnati ce to kamata yayi su matsawa gwamnati ta dako kayayyaki na rayuwa gwamnati ta sa musu farashi ta ringa regulation din su in za ta yi subsidy ta yi subsidy shine talaka zai iya samun sauki shine kawai mafitar da za a yi amma kullun a ringa wannan karin albashin to dai kudin da ka saka din shi za a kara a kuma kwashewa
Comrade Usman A Aliyu kenan mai fashin baki akan harkokin yau da kullun da wannan kuma bari mu leka majalisar wakilai inda muka ji kwamitin da ke kula da al'amuran wutar lantarki na majalisar ya tumci gwamnatin tarayya akan kudaden da aka ware bangaren cikin kasafin kudin badi na naira biliyan 127 haka kuma majalisar ta nuna takeicinta akan yadda gwamnati ke kashe kudi a tashar samar da wutar lantarki ta Mambila wadda tsawon shekaru 40 kenan amma babu wani abin ci gaba ya cewa an gudanar a wancan wuri kwamitin ya kuma tumci ministan lantarki injiniya Salamamman da kuma babban sakataren ma'aikatar Leos Edison lokacin da suka bayyana a gaban kwamitin domin kare kasafin kudin ma'aikatar a cewar shugaban kwamitin ya ce akwai ayyuka da dama da ya kamata a gabatar da su kafin aikin ya zama tabbatacce da al'umman Najeriya za su amfana maimakon narka kudi da ake yi a wancan wuri to sai dai wannan tuhuma na zuwa ne daidai lokacin da yan hamayya irin su Aminu Gurgu mai fulo ke cewa dama sun fada babu wani canji a lamarin mulkin gwamnatin jam'iyyar APC
al'umma suna cikin ha'ila haulai musamman yan arewacin Najeriya mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya dada ba da umarni ko yadda ya amince ya dauki naira miliyan 10,000 domin a gyara iyafar Enugu mai girma shugaban kasa yan Najeriya ko yan arewacin Najeriya jihar Kano ta bashi ƙuri'a da Enugu da Lagos ba ta bashi ba ya ilahi ina mutanen
Najeriya wasu can haka ba Najeriya bace
ai ana ga ma magana ƙuri'a ya kamata mu ma yan Najeriya ne a ba mu duk abin da aka ba Enugu da Lagos
ai duk abubuwan da kuke faɗa su ma yan arewacin Najeriya suna zuwa suna amfana da duwa da abubuwan da ake yi a can din tunda din Najeriya ce mai isa za a tada jijiyar wuya
ma mu he kulle mana boda gam arewacin Najeriya matasan mu da komai mu lasa aikin yi mai girma shugaban kasa muna so mu gaya masa al'umman Najeriya musamman arewacin Najeriya su ne naka karkamanta da wannan abu kuma nayi mamaki naji mai girma ministan gona Sabananu da yayi wannan magana akan wai abinci maimakon ya bukoyi da ministan makamashi wanda APC ta yi propaganda akan wutar lantarkin Mambila yan Najeriya ba su ga komai ba mai girma ministan makamashi yace ko site ko share wajen ba ai ba na so Sabananu ya koyi da wannan mai girma ministan amma bai ga al'umman Najeriya bai ga
gaskiya dake cikin lafazin sa har yanzu shine ba ku gano ba kun fi so kullun a ringa jawo kasa din matsaloli kala-kala
gaskiya ko rahin gaskiya ko kare kujerar sa muna so ji tsoron Allah kai gaggawa mai girma shugaban kasa ka cire Sabananu Nono daga ƙarshe din masoyin Buhari duk inda yake ina tabbatar ma ba shi da hujjoji wanda zai iya kare shugaban kasa a yanzu yaƙe kawai yake
Aminu Gurgu mai fulo kenan dan jam'iyyar PRP mai dan mukulli a nan Kano a yanzu dai muna batun na majalisa inda muka ji Musa Mujahid Zaitawa yana yabawa sanata Kabir Ibrahim Gaya akan kudirin da ya gabatar akan batun sace wasu yara a nan Kano
sanata Kabir Gaya bai kasa a guyo ba sai da yake kudiri duk da majalisa tana zaman budget defense na hutun sati biyu wajen tafiyar da tanadin kasafin kuɗi na kasa amma ya ja hankalin majalisa ta zo ta yi zaman gaggawa a ranar Talata don gudanar da wannan kudiri wajen kafa committee da shugaban majalisa ya amince ya yarda da ƙuri'ar abokan aikinsa sanatoci suka yi kudiri wajen tabbatar cewa an kafa committee wanda zai sa ido ya binciko ragowar waɗannan yara da suke a hannun wa'ancan mutane wanda suka sace su. Kuma alhamdulillah wannan nasara da aka samu ta kai a yaba masa wanda gashi har matasa suna zanga-zanga nuna goyen baya a tare da shi a jihar Kano a wannan rana, wanda kuma muke gode musu da wannan kokari da suka yi na nuna kishin su da wannan al'amari da sanata ya zama mai kishin al'ummar sa yayi.
Kana yaba masa ne kamar yadda kake cewa ya mika wannan kuduri, akwai ana ganin sanata Barau shine ya mika wannan kuduri shi kaman goyen baya yayi. Ta ya kake gani masu sauraro za su iya gamsuwa da cewar shi wakilin da kake yaba shi ya mika a wancan kuduri?
Duniya ta gamsu da cewar sanata Kabiru Gaya shi ya kai wannan kuduri, kuma alhamdulillah jaridun Najeriya sun buga wannan zama da aka yi, hotuna sun fita wanda duniya ta ga wannan kuduri wanda sanata Gaya shi yayi shi a zauren majalisa, kuma sanata Ahmed Lawan ya amince da sanatoci guda 109. Ba nazo bane dan maganar wani, nazo ne dan tabbatar wa al'umma gode da suka yi akan wannan abu da sanata yayi musu.
Injiniya Musa Mujahid Zaitawa daga gidan sanata Kabir Ibrahim Gaya. Har yanzu dai muna yankin Kano ta Kudun, inda zamu leka karamar hukumar Sumaila da muka ji matashi baban Nera Beta na jam'iyyar PDP Konkwasiya yana kira ga ƴan kananan hukumomin Sumaila da Takai da cewar su kwantar da hankalin su domin nasara tana ga Siraja Idris Kanawa.
Mu shari'a muke yi da jam'iyyar APC domin na tabbatar maka mu Siraja Idris Kanawa a madadin sa muka shiga takara da jam'iyyar mu ta PDP, muka buga da shi kuma muka zo na biyu. Yau kotu tace jam'iyyar APC ba su gaskiya ba wajen fitar da sakamakon su, don haka wanda ya cancanta ya zama zababban dan majalisa mai wakiltar Takai da Sumaila Siraja Idris Kanawa ne. Muka tafi kotu a nan jihar Kano ta tabbatar da cewa Siraja Idris Kanawa shine zababban dan majalisa mai wakiltar Takai da Sumaila. Wannan dan majalisa na yanzu ya daukaka kara, muka tafi Kaduna, kuma ina tabbatar maka kotuna fa a Najeriya yanzu adalci suke yi, gaskiyar ka ita ce za ta fidda kai.
Don haka in haka ne tunda kunya da gaskiyar ita za ta fidda ku, kuma ku shiru mana ku jira lokaci.
Ai mu da man ba mu da dar, abinda muke shine yanda muka zo muka dinga kiraye-kiraye kotunan jihar Kano suka yi mana adalci, a Kaduna ma ba mu da dar, domin ita kotu da hujja take amfani. Yanzu ba ta muke cewa alƙalan nan ku yi kaza ba, ai ba sai mun ce musu su yi gaskiya ba, gaskiyar nan ita kowa yake kyautar sandasi. Kuma in Allah ya so ya yarda Siraja Idris Kanawa yanda kotun Kano tace shine zababban dan majalisa mai wakiltar Takai da Sumaila, haka kotun Kaduna ma muna sa rai za ta ce shine zababban dan majalisa mai wakiltar Takai da Sumaila.
Idan hukunci sabanin abin da kuke so ya biyo baya za ku daukar dara?
Ai ina tabbatar maka yanda kotun Kano ta tsefe ta gano gaskiya, ita ma kotun Kaduna za ta tsefe ta gano gaskiya. Kuma ina tabbatar maka da izinin Allah, mun san Allah shi yake yin komai. Wannan dan majalisa ne yanzu ai baya shiga cikin mutane, talakawa ba sa murna da zuwan sa.
Amma baka jin irin abubuwan da yake yi har da samun ro jama'a su aikin yi?
Ai propaganda ce, kuma daman haka ce an baka mulki akwai yan kukuma da za su so su kewaye ka. Har yanzu babu wani halalcaccen dan Takai da Sumaila da izo iya ba wani dan majalisar, duka yan kukuma ne suka kewaye shi, za su samu abin da suka samu da dan takaitaccen lokaci kafin yin Allah so ya da kotu ta sake dawo da shi kasa ta dora Siraja Idris Kanawa.
Da batun samun nasara da matashin Konkwasiya baban Nera Beta yake yi, zamu leka zauren bikin yayi matasan da suka ci gajiyar shir koyar da sana'o'i daga dan majalisa mai wakiltar kananan hukumomin dawakin kudu da warawa Honorable Mustapha Baladawaki yayi, inda a yayin taron muka ji Muhammad Inusa wanda ake walakabi da dan dukko yana jinjina ga wakilin nasu.
Ina ɗaya daga cikin ɗaruruwan matasa waɗanda suka amfana da tagomashin koyar sana'o'i iri daban-daban a ma'aikatar ITF da ke Dorai. Kuma na koyi sana'ar yadda ake sarrafa aluminium, a yi sliding door da kofofi da sauransu.
Da me da me kai aka baka na aiki?
Akwai mashin da zaka yi cutting down aluminium ɗin da shi, da wanda zaka huda gurin da zaka sanu tuka ka haɗa aluminium ɗin da sauran abubuwa da dama, da kuma kuɗi da aka bamu don haɗawa mu ci gaba da gudanar da wannan sana'a. Na samu wannan shugabana mu Honorable Mustapha Baladawaki, ba abin da zamu ce dai sai mu ce Allah ya saka masa alkhairi. Bayan haka akwai abubuwa da Mustapha ya yi bisa ga hangen nisan da yake da shi. Kafin mu zo ga wannan mataki ya yi kokarin wajen kafa mana matasa a ma'aikatun gwamnatin tarayya daban-daban. So mummurar amfanin wannan abu da ya yi ya sa mana wakili a wannan ma'aikata ta ITF Alhaji Samir Shehu, wanda cikin ikon Allah zuwan mu nan mun zama kamar ma gidanmu ne nan gurin. Duk wani abu da muka gani gudanarwa wajen koyon wannan sana'o'i ya zama mana cikin sauki, an gudanar da kowace irin sana'a yadda ake ake da bukata kuma mun samu gogewa 100%.
Amma ana kalubalantar shi dan majalisar taku na rashin sauke nauyin da ƴan ƙananan hukumomin dokin kudu da wara suka dora masa.
To wannan dama abu ne da ya faru ko da a tarihi. Irin wannan ma ba za mu yi waiwaye su ba, dan yanzu idan mun yi duba ma da irin ayyuka da muke samu na ci gaba, wallahi alazim tunda aka kafa Najeriya ma ba ma yanzu ba, tunda aka fata ba mu taba samun da wanda za a kwatance da shi mu a arewacin Najeriya a gurin mu kamar wannan mu sababa labu doki ba. Kuma alhamdulillahi akwai tsari da Mustapha Bala yake da shi, domin an ce matasa su ne kashin bayan al'umma. Wannan Mustapha Bala ya sa matasa a bangarori daban-daban. In ka dauki Alhaji Samir Shehu a wannan ma'aikata, a can zaka ga Alhaji Sani Plenty, sa Alhaji Baban nan da sauran matasa jajirtattu da ya dora a gurare daban-daban waɗanda suke kokari wajen zakulo matasa a bangare daban-daban na kananan hukumomin dokin kudu da wara.
Za a iya cewa kai dai kwalliya ta biya kudin sabulu.
Alhamdulillah ta biya kudin sabulu kuma tana kuma biya.
Muhammad Inusa mai lakabin dan dukko daga karamar hukumar dawakin kudu. To daga yankin dawakin kudin bari mu gangaro akalar shirin zuwa karamar hukumar Tarauni, inda muka ji Umara Gedigedi yana cewa daga asalin tafiyar dan majalisar su na tarayya Honorable Hafiz Ibrahim Kawu, kwalliya za ta biya kudin sabulu.
A madadin Comrade Hafiz Kawu Ibrahim dan majalisar tarayya na karamar hukumar Tarauni, a madadin sa da ni kaina Umara da ƴan karamar hukumar Tarauni musamman councilori ciyaman na karamar hukuma, ana yi wa mai girma gwamna bangajiya da ban dawowa da kuma murna ƙara tabbata akan wannan kujera. Allah ya tabbatar masa da cewar zai ƙara yin shekara 8 musamman
amanta an dauka ƙara.
A duk da an dauka ƙara, wannan magana shari'a tana can tana shi kuma yana nan yana ci gaba da gudanar da mulkin sa. Musamman councilan mazabata ta Gedigedi Kudu Alimadu ka yi kokari bisa jajircewa da nuna farin cikin ka na irin abubuwa da ka shirya wa mai girma gwamna a wajen karban wannan taro, ana godiya. Sannan karamar hukumar Tarauni yanzu kamar Hafiz Kawu Ibrahim ya ce a sanar da ku, a gaya muku cewar ku yi hakuri nan da dan taki kadan al'umar karamar hukumar Tarauni zai zo zai jika musu makogaran su a matsayin su na ƴan jam'iyya waɗanda suka yi wahala maza da mata.
To ina aka kwana game da maganar rushe shugabancin da tawa kuma?
Maganar da muke a yanzu dai Comrade Hafiz Kawu Ibrahim yayi maganar cewar a bari yanzu gashi yazo ana rabe-raben form suna bi lungu da sako na cikin karamar hukumar Tarauni. Kowace mazaba akwai wakilansa waɗanda abin yake a hannun su, suna bi ko ina da ina, ana babba mutane nan da dan taki kadan al'umma insha Allahu za su zo su dara za su dariya za kai a ce insha Allahu an samu dan majalisar da ba a yi tunanin zai zo zai taimaki al'umma ba.
Umara Gedigedi kenan dan siyasa daga karamar hukumar Tarauni. Daga Taraunin wata sabuwar dambarwa ce take neman barkewa a karamar hukumar Binni akan batun wanda gwamna zai nada a matsayin commissioner daga wannan karamar hukuma, inda muka ji daya daga cikin dattawan wannan karamar hukuma Hamza Usman Darma yana kira ga gwamnan Kano da ya duba akan yunkurin nada muntari Ishak a matsayin commissioner, da hakan ba zai haifar da da mai ido ba.
Kuma bana shakka kan cewa shi shugaban jam'iyya bai jin tsoron kowa, kuma mai girma gwamna duk wanda ya isa cikin municipal wallahi na tare da gefen mu. Duk wanda yake cikin wannan tafiya mai son ka ne dan Allah, mai son ka ne dan ci gaban Kano. Kada waɗannan mutane wanda ba komai bane in ka auna da abubuwan da kake to ka zo wajen nan su baka wani tsoro ka kasa dauka hukunci akan su. Allah ya ce in gaskiya ta zo komai sai ka kawo shi. Akwai lokacin da muhi wanda yake da kula da anti corruption akai ƙara a wajen suka an bada miliyan 6 da wani abu, muhi ya kamo waɗannan mutanen da nake magana akan su suka amayar da wannan miliyan 6.5. Aka kawo Gamman House, gwamna ya zo ya gansu da kansa amma ba wani hukunci da aka yi. Aka mayarwa da kawai shi mai kuɗi kuɗinsa, kuma ka ba wannan mutum amanar jama'a. Mai girma gwamna, ka yarda Allah ne ya baka kujerar nan, ba wani ba. Duk wanda kake tsarin manin ya taimaka, wallahi ba taimakonsa bane, taimakon Allah ne. Shi wancan mutum ya raina jam'iyya, ya raina gwamna, ko ta har sifirin koriya ji. Kuma majalisa za mu kawo muku takarda an rubuce da waɗannan abubuwa, kuma ruwanku ne ku duba su da adalci, ruwanku ne kanku. Kuma ku kanku security in kuka tantance ku ji bashi da laifi sai mun tafi sama.
Dattijo Hamza Usman Darma daga yankin karamar hukumar Binni. Wani labari da yake iske mu yanzu nan na cewa majalisar dokokin jihar Kogi ta tsige mataimakin gwamna Simon Achuba daga mukaminsa. Tsigewar ta biyo bayan wani rahoton kwamitin bincike da gwamnatin ta kafa ƙarƙashin mai shari'a na jihar Justice Nasir Ajana. kudirin da shugaban masu rinjaye na majalisar Hassan Bello ya gabatar domin tsige mataimakin gwamnan bisa zargin sa da aikata wasu laifuka masu tarin yawa ciki har da batun kalaman da ya furta na cewa gwamnan jihar ta Kogi Yahaya Bello ya rike albashin ma'aikatan tsawon watanni batun da kwamitin yace ya bincika babu kashin gaskiya a wancan zargi da dakataccen mataimakin gwamnan yake yi. Kafin mu sallama kungiyar dillalan man fetur ta kasa reshen jihar Kano karkashin jagorancin Alhaji Bashir Ahmad dan Malam na sanar da yayan kungiyar ta a gobe asabar cewa akwai mitin na gaggawa da misalin karfe 12 na rana a ofishin kungiyar da ke hotoro NNPC. Sanarwa daga jami'in hulɗa da jama'a na kungiyar Mansur Ubakore.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Kuma wannan muka kawo ƙarshen shirin na kowanne gauta a wannan lokaci a madadin Nasiru Salisu Zango, Ibrahim Isaac dan uwarano Salisu Baffayo Kalishatima, sunana Adamu Suleiman Muhammad da na gabatar nake cewa assalamu alaikum da fatan za a yi hutun ƙarshen mako lafiya.